Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 14 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Maryam, Russia ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta aiko a cewar Russia. A nan Amurka kuma ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane 10 a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis. Shugaba Xi Jinping ya ce dole ne kasar Sin ta tsaya tsayin daka kan manufofinta na tsarin kawar da cutar COVID-19 yayin da annobar wacce ta shafi duniya take ci gaba da zama babbar barazana.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yara 6 sun mutu sakamakon wani hari ta sama da ake kyautata zaton jami'an tsaron Najeriya ne suka kai shi a jihar Niger, Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Najeriya a jihar Kano ya ce adadin magidantan da ke cin zarafin mata da ƙananan yara na ƙaruwa a baya-bayan nan. Wata mata ta bayyana irin ƙalubalen da take fuskanta a gidanta.
Matsaloli da dama akan yara, na kula da yara a makarantar su, abincin da za su mahaifinsu ya tattara bar mu komai a hannuna. Idan gari ya waye zai taɓa jikin su sai shi waye da shi dole mu haƙura, amma shi zai je ya yi abin da yake so a waje.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Russia ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku a cewar Russia. Lamarin da Ukraine a nata ɓangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Russia sun rawaito ma'aikatar tsaron ƙasar ta ɗora alhakin wuta da ta tashi sanadiyar dakon alburusai cikin jirgin ruwan na Moskva. Sai dai gwamnan Odessa ya ce wasu makamai masu linzami guda 2 ne suka afka wa jirgin. A ranar Laraba ne fadar White House ta ƙarfafa furucin bazata da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a ranar Talata cewa mai yiwuwa shugaban Russia Vladimir Putin na aikata laifin kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta sake aikawa da ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako ga Ukraine. A nan Amurka ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane 10 a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis a gaban kotun tarayya da ke New York, inda za a tuhume shi da laifin ta'addanci. An kama Frank R. James a ranar Laraba bayan farautar wuni guda da kuma kiran da wani ya yi don fallasa inda yake, lamarin da ya jagoranci 'yan sanda zuwa gare shi a kan titin Manhattan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa jami'an tsaro sun ce shi da kansa ya kira 'yan sandan. Lauyan Amurka mai kula da gabashin lardin birnin New York, Brian Peace, ya ce James mai shekaru 62 da haihuwa ne ke da alhakin harba bindiga har sau 33 a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa a ranar Talata bayan da ya kunna wani hayaƙi.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wani farmaki ta sama da ake kyautata zato sojojin Najeriya ne suka kai shi da nufin auna 'yan ta'adda ya yi sanadiyar kisan yara 6 a wani yankin ƙaramar hukumar Shirora da ke jihar Niger, Najeriya, lamarin da ya sa mazauna yankin gudun tsira da rayukansu. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
Rahotanni daga jihar Niger, Najeriya na nuna cewa wani bom da ake zaton na jami'an tsaro ne ya halaka wasu yara guda 6 tare da jikkata wasu da dama. Bayanai dai sun nuna cewa jirgin sama ne na jami'an tsaron sojin Najeriya suka je yankin Kurebi ta karamar hukumar Shiroro domin fatattakar yan bindiga da ake zaton yan kungiyar Boko Haram ne da suka addabi yankin. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce a yanzu haka mazauna garin na Kurebi sun tsere zuwa garin Udawa ta jihar Kaduna domin tsira da rayukansu.
Bama-baman da aka jefa ne to yaran suna sai aka yi rashin so a sai fada kan yaran ya kashe su akalla yara shida.
A nan Kurebe din kenan.
A nan Kurebe.
Cikin gari ne su masu helicopter din suka jefa bomb din?
Gefen gari ne haka. Dan an ta jefa mabama-baman cikin dazuzzuka haka to abin ya zo ne cikin da ya yi Allah ya kawo sai ya faru haka da wa'innan yaran.
To yanzu wani halin garin yake na Kurebe?
Gaskiya duk mutanen kirki na garin gaskiya sun fita garin. Sun koma Udawa, sun gudu zuwa Udawa.
Udawa ta jihar Kaduna kenan.
Jihar Kaduna sun koma jihar Kaduna saboda faruwa al'amari.
Yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin bayani daga jami'an tsaron domin kuwa kokarin samun kakakin yan sanda na jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike akan lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani yayi karin bayani.
Kamar yadda na faɗa cewa ba za a tabbatar da gaskiyar abin ba domin na san muna tare da su jami'an tsaro musamman su wannan jami'an da ke abin da kula da jiragen sama. A yawanci za ka ga cewa bayanan da ake basu kamar yanzu a Kurebe bayanan da muke samun mutane da ke wurin duk ba sa nan. Saboda haka a zai mamaki a ce ina jirgi ya kashe yara shida a cikin Kurebe.
Yanzu kuna za ku yi bincike ne koko yara?
Ba dole za a yi bincike tunda mun fara samun wannan bayanai. Dama ka san kamar yadda muke faɗa ƙauyuka da yawa da ake samu duka wuraren nan sun shugabanni na gargajiya suna gamana cewa ba mutanen kirki a wurin wuraren nan kamar su Kurebe su Cikuba da duk wayannan 'yan ta'adda ne suka mamaye wuraren nan. A cikin tsarin da muke yi shine ana kokarin a kawar da su daga wuraren nan.
Yankin na Shiroro dai ya dade yana fama da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Najeriya har yanzu dai 'yan ƙasar na ci gaba da fuskantar matsaloli da ke sanadiyar salwantar gwamman rayukan jama'a a sassan ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar an yi jana'izar mutane 29 da suka rasu sanadin nutsewar kwale-kwale kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
Samun salwantar gwamman rayuka na 'yan Najeriya yanzu ba sabon abu ba ne. Sai dai ta fuskar da aka samu salwantar rayukan ne kan nuna alhinin jama'a akan rashin da aka samu. Irin wannan sauti ne ke fitowa a wasu gidaje a garin gidan magana da ke karamar ko mulkin Shagari a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kwale-kwale ya nutse da matasa ya halaka 29 daga cikin su. Shugaban karamar hukumar Aliyu Dantanen Shagari ya ce dama mutanen garin sun saba tsallaka waɗannan ruwan suna gudanar da al'amuransu na yau da kullum illai dai kawai yanzu tsotse ne aka samu.
Duk yaran duk mutanen gari guda ne saboda haka daga baya tunda gidajen bakin gidaje ne ruwan ba ne suke gidaje ba tunda daga bakin ruwa inda abin ya faru mun zo mun isko jirgin da ainihin ya samu wannan matsala kuma daga nan ma ta kasa muka tako zuwa shi gidan mai gari inda yake nan na hanka tattara gawawakin.
Gwamnan Sokoto Aminu Azira Tambol ya ce ya kaɗu matuƙa da samun labarin wannan iftila'in.
Wannan ba karamin abin alhini ba ne da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayin nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske. Mun samu tabbacin mutum 29, 23 mata, 6 maza. kuma an samu mutum shida wanda Allah ya kubuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukansu.
Wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da aka samu a karamar hukumar shagari, domin ko a farkon watan Yuni na shekarar bara an samu irin haka a garin Ginga, inda mutane 13 suka halaka. Kuma gwamnatin jihar ta ja kunnen jama'a a wannan lokacin akan a riƙa bin ƙa'idar shiga kwale-kwale, har ta yi alwashin samar da riguna na kariya ga masu shiga ruwa. To sai na tambayi shugaban ƙaramar hukumar mulkin tasha gari akan wani hali ake ciki na kula da kare rayuka masu shiga kwale-kwale.
To gaskiya har yanzu sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa yadda suke operating, harkar overloading da speed da sauransu over speed, domin ɗau mataki game da wannan. Kuma gaskiya an sa ido ana kula.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa dole ne mahukunta su kula wajen kare rayukan jama'ar su ta kowace hanya. Professor Bello Dodon Bada yana mai cewa
to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi. Gwanda ko da ba a samu ɗaukaka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi ka yi haƙuri.
Hatsarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙumin rayukan 'yan Najeriya a sassa daban-daban na ƙasar, kamar irin wanda ya faru a watan Mayu na shekarar da ta gabata a garin Wara na jihar Kebbi, wanda ya halaka rayuka fiye da 100. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Ofishin Hukumar Kare Haƙoƙin Bil'adama ta Najeriya a jihar Kano ta bayyana cewa adadin magidantan da ke cin zarafin mata da yara a cikin gida na ƙaruwa a baya-bayan nan. Ofishin ya ce daga watan Janairun bana zuwa ƙarshen watan jiya na Maris ya karɓi ƙorafe-ƙorafe da suka shafi cin zarafin mata da kuma na yara a cikin gidaje da yawansu ya kai kimanin 300. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
A cikin rahoton watanni uku na farkon shekara da hukumar ta wallafa, ta ce adadin ya kunshi matsalolin da suka shafi zamantakewa tsakanin ma'aurata da batutuwan da suka shafi yara ƙanana kamar aikatau da fyaɗe da kuma tallace-tallace. Malam Shehu Abdullahi da ke zaman coordinator hukumar ashiyar Kano ya ce abin damuwa ne ainun yadda zamantakewar ma'aurata ke ƙara dagulewa, lamarin da ke ƙara jefa makomar yara ƙanana cikin yanayin rashin tabbas.
Za ga an kawo mace wani lokaci fuskata a kumbure da alamun an ci zarafinta sosai, ko kuma a samu alamu na shakewa a wuyanta da sauransu. Kamar a watan Janairu mun karɓi korafi kamar guda 52, wanda a cikin wannan adadi mun iya kammala guda 39. A watan Fabrairu shi ma mun samu korafi kamar guda 153, wanda a cikin 153 din nan guda 130 mun kammala su, guda 23 kuma an ci gaba da gudanar da aiki a kansu. Sannan a watan mun karbi korafi guda 85, mun iya kammala guda 68, sannan 17 an ci gaba da aiki a kansu.
Wata baiwar Allah mai yaya uku da ta ce kimanin shekaru 20 kenan suna tare da mijinta, ta yi tsokaci kan irin ƙalubalen da ta ce tana fuskanta a zamantakewarsu.
Matsaloli da dama akan yara, na kula da yara a makarantarsu, abincin da za su mahaifarsu ya tattara bar mu komai a hannuna. Shi idan gari ya waye zai kaɗa jikinsu ya ce shi ba yi da shi dole mu haƙura, amma shi zai je ya yi abin da yake so a waje. Har ta kawo ya zo ya bar ƙasar ma ya zo shekara 5 ma ina fama da su a haka. Ya dawo ma yake da zai iya zama a Najeriya ba sai ya ƙara komawa, haka dai ake ta fama. An ji numa zai san kira shi an mai magana, kaga in na tuna lokacin da yake bari na da ƴaƴa da yunwa sai na yi kwalla. To abin da ne na ƙarshe-ƙarshen nan wanda ba zan manta da shi ba, wanda har yau din nan ban gama warwarewa ba a kansa, amma sai dai ajiya kashe ni wallahi akan na shirya yarinya ta tafi makaranta.
Sai dai a cewar Malam Shehu Abdullahi, binciken hukumar kare haƙƙin ɗan ƙasar ta Najeriya ya bayyana cewa tsadar rayuwa da shiga kafofin sadarwa na sada zumunta ta wayoyin hannu na daga cikin dalilan da ke barazana ga zamantakewar ma'aurata a yanzu.
Yawanci akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da Allah ya dora musu saboda kasancewar yanayi na matsalar tattalin arzikin kasa da aka samu kai a ciki. Sannan waya tana jawo mafi akasarin rikice-rikicen da ake da su a saboda ta sa kawo zargi wanda yawancin zargin nan sai haddasa fada a ita rigingimu a cikin gida.
Alƙalmar rahoton watanni ukun farkon na wannan shekara ta 2022 daga ofishin shiyar kanan na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ya koka kan yadda hukumar ba ta samun rahotannin al'amuran da ke faruwa a tsakanin mazauna yankunan karkara. La'akari da cewa batutuwan da ke kunshe cikin wannan rahoton waɗanda suka wakana ne a birni da kewayen Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da ƙwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko, kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki?
Abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein. Shi wannan protein da muke magana, misalin shi ne nama, kifi, wake, yogurt, kwai da naman kaza da dai sauransu. To wa'innan su ne wa'inda muke kira protein, kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata.
Kamar wasu nau'in abinci jiki yafi bukata?
Kamar dai irin nama dai, kifi, cereal food, kwai, kayan itatuwa, su ne fruit kenan. Shi kuma jiki yana da buƙatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam, kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya. Sai dai jiki yana buƙatar wasu fiye da wasu. Jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran.
Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala?
Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals, to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana buƙatar waɗannan abubuwan guda biyu, vitamins da minerals, kamar su nama, kifi, madara da kuma yogurt.
To musamman yanzu da ake azumi, wani abinci jiki yafi bukata?
Yanzu kamar idan muka duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin, jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa da kwai da yogurt da madara da cereals da sausage.
To a shawarce, idan an yi buɗe baki, me aka fi so a ci?
A lokacin da ake yin buɗe baki, ya kamata a ce mutum yana mutum ya fara da abinci wanda bashi da acid a jikin shi. Lokacin da aka kai azumi kenan ba, to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda bashi da acid. Kamar misalin abin da muke cewa dried fruits, su ne kamar su kankana, gwanda, banana, pineapple, cereal, amma banda cereals. Misali kamar su lemu, daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara amfani da su ba.
To kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa?
Abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'anda ne bayanin su, dalilin da ya sanya ake son a rika cin su, suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron B, sai kuma vitamins da kuma fiber. Suna ɗauke da waɗannan abubuwan, dukkanin su sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take buƙata kenan. Sannan a lokacin jiki yana buƙatar abinci musamman wanda ke ɗauke da sugar, saboda neman ƙarfi. Kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba, a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar.
To wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali, idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan, me zai ci ya maye gurbinsa?
Idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa, irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt, kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba. Ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba. To idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin, to kada ka matsa ma kanka. Kurin abin da ya kamata ka je ka nema, to sai ka yi ƙoƙarin ka samu wake wannan wake namu wake kowa ya san dai wake to mutum sai ya je ya same shi a rika yi mishi kosai ya rika ci akwai kuma nau'in abinci kamar awara kin gani ita ma awara abu ce mai sauki wanda mutum idan bashi da iko ba sai ya matsa ma kanshi ba za ya iya zuwa ya je samu awara ita ma awara abu ce wanda take dauke da protein a jikinta za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 a cikinta protein ne to mutum zai iya samun ta kuma ko a ina sannan kuma ko a ina zaka iya samun ta ka ci ta ko kudinka kalilan sai ka samu ka ci a matsayinka na wanda baka da shi sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangoro da su yazawa da dai sauransu su ma kin ga sun mai gurbin wa'incan
daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya
shawara da zan bada kuma anan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga wannan yana da muhimmanci abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin dan adam kin gani ana buƙatar shi to amma kuma shawara da zan bada anan gurin ita ce kada ya kasance idan mutun ya samu irin waɗannan abubuwan da na lissafa masu muhimmanci to duk lokacin da aka ce ga abu yana da muhimmanci to zaki same shi kuma yana da rashin muhimmanci akwai rashin muhimmancin shi a jikin dan adam kuma zaka samu cewa ma ga abu yana da muhimmanci to kuma zaka samu wani wanda baya da muhimmanci to shine zaka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolin su a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kadan a cikin jikin dan adam misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abinci ka dai masu gina jiki to amma kuma suna fitar da wani abu a jikin su a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da turanci yana da amfani a jikin mutum amma idan yayi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout saboda haka duk abin da za a ci duk abin da mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake ci zakar ya rika cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi to zai iya haifar ma mutum da illa sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya koshi to kun ga zai taimaka mishi ma gurin narkar ma da abincin idan ya ci ya koshi ya rika exercise to wannan exercise din da yake shine zai taimaka mishi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yanda ya kamata
To masha Allahu Maryam muna godiya ko ince mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan muhimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir Gareka.
Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashen mu da bukatar idan an sha ruwa din nan kamar yadda Bahaushe kira abin shan ruwa da bukata a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kanshi idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum idan an sha ruwan kuma wato an bude baki da bukatar a samu koshin ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa to amma kuma kar mutum ya dauki roba guda a lokaci daya ya shanye bai zuwa cikin komai ba sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu
masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da tan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu a madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki wato Maryam Sani Bala sai kuma ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ni Hawwa Umar nake cewa mu kasance lafiya
To a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau. Sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salamatu Haruna Daba
da anti matar babba Haruna Bajoga, inda suka ce Allah ya karbi shahadar bayin shi da aka yi wa jana'izar su a plateau. Su fiye da 100 wadanda mahara suka kashe su haka kawai, basu san hawa ba, basu san sauka ba. Sai kuma sakuma na karshe da muka samu daga Shehu Adamu Rijau, shi kuma cewa yayi mutun gaskiya bai kamata bayyana aniyarsa ta takarar shugaban kasa da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo yayi ya zama wani abin cece kuce ba, ganin cewa wannan tsarin mulkin kasar tamu ya bashi damar yin hakan. Saboda haka Allah ya kai mu lokacin zabe lafiya, kawai dai Allah ya ba mai rabo rabansa. Amin.
To madalla, lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau. Watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala, sauran al'umma suna shan wahala, kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa wa'annan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabe ba, a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi, kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauki. Duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma, Allah zai sauƙaƙa mishi. Gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke buƙatar tallafi da taimako. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu karfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimakawa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan, domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. To kalubale ba a rasawa, duk lokacin da aka ce an samu abu ya cika, to zai ta samu tasgaro, zai samu abubuwa iri-iri. Amma babban abin da muke ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ƴaƴanmu da manya da ƙanana ana ta karatu. Idan ana karatu in Allah da za a samu sauƙin lamura. Don haka babban ƙalubale da ake da shi shine yadda matasa suke zaune babu aikin yi. Mafi yawa sun yi karatu kuma suna zaune babu aikin yi. Da zaran wani ya zo da wata mummunan aƙida kuma yana da kuɗi a hannunsa, sai amfani da wannan ya ɗauke su ya mai da su su zamanto ƴan ta'adda ko a shiga wasu abubuwan da bai dace ba. Wannan babban ƙalubale ne ga wannan ƙungiya, kuma ƙungiyar ita kaɗai ba za ta iya ba. Sai an haɗa kai da gwamnati, sai an ƙirƙiro wuraren koyon sana'o'i, sai yaranmu da suke makarantu idan sun je karatu an yi ƙoƙari bayan karatun a haɗa musu da sana'ar hannu da za su fito. Idan aka samu wannan, za a ga an samu sauƙi na abubuwa.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Rasha ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Baharul Aswad ya lalace, kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku, a cewar Rashar. Lamarin da Ukraine a nata ɓangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin. A nan Amurka ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane 10 a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis a gaban kotun tarayya da ke New York, inda za a tuhume shi da laifin ta'addanci. Shugaba Xi Jinping ya ce dole ne ƙasar Sin ta tsaya tsayin daka kan manufofinta na tsarin kawar da cutar COVID-19, yayin da annobar wacce ta shafi duniya ke ci gaba da zama babbar barazana. Yana mai alƙawarin cewa jajircewa da za a yi wajen ɗaukan matakan kulle zai sa a kai ga gaci.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniya mu Mr. Joe, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.